Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 12 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, masana kimiyya a Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. Haka kuma Amy Coney Barrett da aka zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka na shirin bada jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara a yau Litinin. Sai kuma sabon prime minister kasar Japan Yoshihide Suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar Asia a wannan watan.
Tokan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa akwai fargabar cewa Najeriya ba za ta iya aiwatar da kasafin kudin baɗi ba sai ta saki ciwo bashi, abinda ya janyo cece kuce.
Kana samun naira 100 gobe aka waye gari to kuma kana ansar naira 40, to kaga akwai lalura.
Za kuma ji cewa gwamnatin jihar Borno Najeriya ta yanke shawarar maida yan gudun hijira garuruwan su komai turjiyar yan bindiga.
Wallahi mutanen nan da suke zama a kasashen waje kamar Kamaru da Chadi da kuma cikin Najeriya ba dadin zaman nan suke ji ba.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta raba ma wasu kungiyoyi kuɗi don ayyuka ma jama'a.
Aiki ne aktifi a cikin kasa bisa fanni iri-iri za su taimaka ma al'umma.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masana kimiyya a Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau Litinin a wata majallar ƙwayoyin cutar virus, masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa ƙwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai, tana jure rayuwa akan abubuwa da suke sumul a digiri 20 na ma'aunin Celsius idan aka kwatanta ta da ƙwayar cutar mura ta flu wacce ke kai tsawon kwanaki 17 a cikin wannan yanayin. Masana kimiyya cibiyar ta CSIRO sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da ƙwayar cutar SARS-CoV-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin Celsius ba. Bayan haka, masana sun gano cewa sabuwar ƙwayar cutar ta coronavirus za ta iya jure rayuwa akan abubuwa kamar kuɗin takarda, gilashi da ma ƙarfe. Amy Coney Barrett da aka zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka na shirin bada jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara yau Litinin akan cewa bai kamata kotuna su yi ƙoƙarin yin manufofi ba, kuma ya kamata su bar wannan aikin a hannun shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. A wata sanarwa da ta fitar gabanin zaman, Barrett ta bayyana fasarar aikin babbar kotun, tana mai cewa ba a tsara ta bane don warware kowace matsala ko kuma gyara abubuwa da ba daidai ba na rayuwar al'umma. Maimakon haka, ta ce shawarwarin yin manufofi da hukuncen gwamnati dole ne bangaren gwamnati da jama'a suka zaba su yi su. Bai kamata jama'a su sa ran kotuna za su yi haka ba, kuma su ma kotuna bai kamata su yi kokarin yin hakan ba. Barrett, 'yar shekaru 48, mai ra'ayin mazan jiya, wadda ita ce ta uku da shugaban Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a kotun kolin mai alkalai 9, za ta yi kwanaki 4 tana ba da bayanai a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa a wannan makon. Sabon prime minister kasar Japan Yoshihide Suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar Asia a wannan watan, kusan don nuna goyon baya ga muradun Amurka na siyasa a yankin da suka hada da haɗa hannu da ƙananan ƙasashe da ba sa son mamayar da ƙasar China ke yi a cewar ƙwararru. Shirin Suga na kai ziyara Indonesia da Vietnam na nuna alamun zai bi sahun Shinzo Abe wanda ya yi murabus a watan Satumban da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai ana ganin Suga a Japan a matsayin wanda ya fi mai da hankali kan manufofin cikin gida, amma ba a san alkiblarsa ba kan harkokin dangantakar ƙasashen waje. Abe ya goyi bayan Amurka, babban ƙasar hulɗar Japan a fannin tsaro, wajen taimakawa ƙasashen kudu maso gabashin Asia da ba sa son ayyukan sojan China a yankin tekun kudancin China. Tsakanin Japan da Amurka din ba wanda ke da iko da hanyoyin ruwan, amma dukkaninsu suna son China ta bar su a bude don kasashen duniya.
Anjima kadan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake fargabar cewa kasar ba za ta iya aiwatar da kasafin kudin baɗi ba sai ta sake ciwo bashi duk wanda ba su kan da ta cici abinda ya janyo cece kuce. Madina Dauda gare ki.
Ayoyin sun kunno kai akan kasafin kudin baɗi da shugaba Buhari ya gabatar wa majalisa ne, inda ya nuna cewa sai an ci bashin naira triliyan 4.2 kafin a iya aiwatar da kasafin. Sai dai kuma wannan ya sa na nemi diddigin yadda za a aiwatar da kasafin daga bakin mahukunta, da ya nuna cewa za a iya barin baya ba zani wajen neman nasarar cimma burin shugaban gwamnatin Najeriya Muhammadu Buhari. Sanata mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa kuma shugaban masu rinjaye Yahaya Abdullahi Abubakar ya nuna cewa lallai aiwatar da kasafin kudin sai an waiwayi neman bashi daga kasashen ƙetare.
Kana samun naira 100 gobe aka waye gari ka kuma kana an san naira 40, to kaga akwai lalura. To in ka zo ka ce dole kai ba ka son komi, naira 40 din da ya shigo ka shi kadai za ka yi amfani da shi. To in ka ce za ka yi haka nan dole sai ka zo ka yi katin ma'aikatan gwamnati 60%, kowa ka ce kowa ya koma gida, ba wata gwamnati ba wanda take responsible wanda za ta yi wannan. Amma in ka zo ka zauna baka da revenue baka da kuɗin za ka yi aiki, you have two options: ko ka yi shi gwamnatin da abin da baka samu, ko kuma ka je ka ciyo bashi ka dafa suspending. So it's a matter of survival, magana ne da rayuwa. Saboda haka lalura ne lokacin da ta zo gwamnati a ciyo bashi ya zamanto gwamnatin nan da rayuwar jama'a suna nan intact, da mu zo mu ci a'a ba za mu ci ba gaba ɗaya sannan mu kashe kasa.
To sai dai kuma sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babbakaita yana ganin ba lalle bane sai an samu wani jinkiri ko kuma koma baya wajen aiwatar da kasafin.
Kwata muke cewa insha Allah wannan kasafin kudi yana da abinda Bature yake cewa human pest, wato kan ya dauko maganar talakan Najeriya har sa ta gaba. In ka dauki harkar noma da irin kudaden da za a kace, harkar ilimi ma yadda ni nake ciyarin wancan karan duka 40 something billion aka bata, yanzu tana da billion 100 da wani abu.
Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shuaibu Idris Miƙati yana ganin kasa ba za ta iya aiwatar da wannan kasafin ba sai an ci bashi.
Cin bashi ba aibu bane, mu a matsayin mu na ma'aikata banki ko tsoffin ma'aikatan banki muna ganin sai ma wanda ya isa yake samu ya ci bashi. Saboda haka wata dama ce kuma alfarma ce ma ka nemi bashi ka samu. Saboda haka har kasan mu Najeriya ma za ta iya neman bashi ta samu, to ai abun da za mu iya alfahari da shi ne, don akwai kasashen da za su nemi bashin ba tare da an ba su ba.
Abin jira a gani shine yadda kudin gangan danyen man fetur zai kasance a kasuwar duniya daga yanzu zuwa badin, ganin cewa har yanzu mai ita ce hanya tilo na samun kudaden shiga lalitar gwamnati. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Agai da Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya.
Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da yarjejeniyar daidaita dangantaka da hadaddiyar daular Larabawa da ake kira UAE a takaice. Kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Litinin cewa shi da yariman masarautar Abu Dhabi mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan sun amince su gana nan da ba daɗewa ba. Ana sa ran Majalisar Dokokin Isra'ila za ta kada kuri'ar amincewa da yarjejeniyar a cikin wannan makon. Netanyahu da Sheikh Mohammed sun yi magana ta wayar tarho, kuma a sanarwar da kowannensu ya fitar a yau Litinin sun ce sun tattauna kan batutuwa da dama, ciki har da samar da zaman lafiya da haɗin gwiwa a gabas ta tsakiya. Isra'ila da UAE sun sanya hannu a yarjejeniyar da Amurka ta shiga tsakani da aka kulla a wani biki da aka yi a fadar White House a watan jiya, inda Isra'ila kuma ta sanya hannu a shigen irin yarjejeniyar da Bahrain. UAE ce kasa ta uku kuma kasar Larabawa ta hudu da ta kulla irin wannan yarjejeniya da Isra'iliya, bayan Masar a shekarar 1979 da kuma Jordan a shekarar 1994. Azerbaijan ta faɗa jiya Lahadi cewa sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Ganja a cikin daren jiya. Ma'aikata harkokin wajen Azerbaijan ta faɗa a shafinta na Twitter cewa a daren jiya Lahadi 11 ga watan nan na Oktoba, dakarun Armenia sun kai farmakin rokokin kan ganja, birni na biyu mafi girma a Azerbaijan. Harin kuma ya yi sanadiyar kisan farar hula 7 tare da raunata wasu 39 ciki har da masu ƙananan shekaru. Wata kafa ko hukuma mai zaman kanta bata tabbatar da aukuwar lamarin ba. A ranar Asabar da ƙarfe 12 na rana lokacin yanke yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Armenia da Azerbaijani ta fara aiki, akalla abin da ya dakatar da mummunan fadan da ake yi akan yankin Nagorno-Karabakh da ya balle na dan lokaci, yankin da kasashen biyun kowannen su ke ikirari a kansa. Armenia da Azerbaijan sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kansa bayan wata tattaunawa ta tsawon sa'o'i 10 a Moscow. An cimma yarjejeniyar ne da nufin bangarorin biyu damar musayar fursunoni da kuma kwashe gawarwaki.
A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma za mu nufi Najeriya, inda gwamnatin jihar Borno Najeriya ta ce ta kula cewa maganin dannawa cikin gari da 'yan bindiga kan yi shi ne kawai mayar da 'yan gudun hijira garuruwansu tare da ba su cikakkiyar kariya. Don haka ta sha alwashin daukar wannan matakin. Haruna Dauda, gare ka.
Gwamnan jihar Borno Profesor Babagana Umar Zulum ya ce babu wani irin zagon kasa da mugun aniya da ya sa shi ya dakatar da aniyarsa na maida 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali, da tuni gwamnatin jihar Borno ta soma. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake kaddamar da wasu kwamiti guda biyu na maida 'yan gudun hijira daga karamar hukumar Goza da kuma karamar hukumar Marce, wanda su ma 'yan kungiyar Boko Haram din suka tarwatsa tun fiye da shekaru 7 da suka gabata. Gwamnan ya ce waɗannan 'yan gudun hijira su suka nemi hakan don saboda sun gaji da irin yanayin da suka samu kansu a ciki, dogara ga tallafi daga wajen hukumomin masu zaman kansu ko kuma gwamnatoci.
If nothing is being done to return these IDPs to their original homes or to any area where it is safe, these insurgents will come and displace those of us who are living in Maiduguri.
Ya ce idan ba a maida waɗannan 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali ba, ko kuma wasu wuraren da ke dama-dama, waɗannan 'yan ta'adda suna iya zuwa su tarwatsa ma cikin garin Maidugurin. Shi ya sa gwamnatinmu ta ɗauki wannan mataki na tabbatar da cewa an maida waɗannan 'yan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali.
No amount of sabotage will deter us from serving our people to the best of our ability. I will never be discouraged, I will never be afraid, and I will never succumb to any sabotage.
Gwamna Zulmi ce babu wani zagon kasa da zai dakatar da mu daga yi wa jama'a mu aiki. Ba zan yi kasa a gwiwa ba, kuma ba zan ji tsoro ba, kuma ba zan miƙa kai ga duk wani zagon kasa ba. Ya ce mun samu amincewar jami'an sojin Najeriya kafin mu fara wannan aiki. Ko da shike duk da cewa mun samu wannan amincewa, hakan ba zai samu mu ce ba za mu fuskanci wani koma a baya ba. Dole ne mu shirya fuskantar hakar. Honorable Mustapha Gowe da shi ne commissioner sake gine-gine da sake tsugunar da jama'a na jihar Borno, kuma shugaban committee sake bai da 'yan gudun jihar garin Marti.
Allah mun dogara ga Allah, idan Allah ya da karfin Allah da ikon Allah, in Allah ya zama kai a lokacin da aka fara ba za mu koma baya.
Honorable Ahmed Jaha Babawo da shi ne dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabar Dambuwa da Chibok da kuma garin Goza, wanda suke da mafi yawan 'yan gudun hijira da ke samun mafaka a kasashen ƙetare.
Wallahi mutanen nan da suke zama a kasashen waje kamar Kamaru da Chadi da kuma cikin Najeriya ba dadin zaman nan suke ji ba. Ko yau wannan idan an samu zaman lafiya, wallahi za su koma kasansu. Kuma mun zanna mun jira ko za a samu zaman lafiya, kullum ana mana ga shanu amma bamu ga kaho ba. So wannan abun ya tayar mana hankali, kuma yadda gwamnati ya tashi yana yin wannan abun, muna goyon bayan sa 100%. Dalili shine mun jima muna tunanin za a maida mutane mu yau ne gobe ne. Magan da nake gaya maka nan, yau an yi displacing Goza ya kai shekara 7. Tsakani da Allah, inda zamu gaya wa juna gaskiya, ai in dai abu ne har za a yi shi, kuma an yarda za a yi shi tsakani da Allah, war haka da an maida mutane gidansu. So yanzu mu mun yarda mu yi taking destiny in our own hands, mu maida mutane mu waɗanda suke da niyan komawa, ba kun da zake lasta ku.
Dai wannan lokacin ne kuma aka kai wani harin a wani kauye da ake kira Koji da ke karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno, wanda aka ce an ritsa wasu mutane a masallaci a lokacin da suke sallan asuba. Sai dai har yanzu babu wani rahoto daga wajen hukumomin tsaron kasar game da wannan sabon hari da aka kai na ranar Asabar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda tarayyar Turai ta raba ma wasu ƙungiyoyi kuɗaɗe don yin ayyuka ma jama'a a ƙasar. Salabar ma gare ka.
Kimanin kungiyoyin cikin gida goma ne aka rarraba wa waɗannan kuɗaɗen tallafi da yawan su ya haura miliyan 2000 na sefa bayan aikin tantance waɗanda suka cancanci samun wannan tallafi daga kungiyar tarayyar Turai. Dr. Denisa Elena Ionete ita ce jakadiyar kungiyar EU a nan Niger.
Contribuer à créer un environnement propice aux activités des organisations de la société civile.
Ta ce makasudin wannan shiri shine baiwa kungiyoyin fararen hula damar gudanar da aiki kamar yadda ya dace. Kungiyar kare haƙƙin ƴanci Lani ONG Shimed na daga cikin waɗanda suka sami wannan tallafi ga abinda shugabanta Manu Nabara ke cewa
zamu aiki da kungiyoyin al'umma dake kamar Agadas Tawa da sauransu wanda zamu ba tallafi don su gudanar da ayyuka da za su sa a samu jituwa tsakanin wato mudanin mutanen dake biyowa da mutanen da suke tardowa a cikin garin ƴanci Lani saboda akwai guraren da ake samun matsala akan mutanen garin sai su dauka waɗannan suna zuwa suna tare musu wasu abubuwa don za mu tallafa ma jama'a don a yi aika da yawa wanda za su yi matakan yau da kai akan wato ya za a samu jituwa tare da yan gudun hijira da bakin haure da sauran jama'a da ke biyowa ta hanyar Niger idan suna tafiya a wasu kasashe. Idan muka samu waɗannan bakin haure waɗanda ke cikin matsala za mu musu tallafin da ya dace. Na biyu kungiyoyi na al'umma da ke wannan wajen akwai su waɗanda ba su da kayan aiki ba su da kwarewar da ya dace don su gudanar da wannan aikin don za mu yi musu irin wannan tallafin.
Ministan ayyukan cigaban karkara Abdu Amani ya gargaɗe shugabannin waɗannan kungiyoyi akan maganar kashe kuɗaɗen da suka karɓa ta hanyar da ta dace.
Akalla dai kowace kungiya ta samu abin da zai kai miliyan 180 zuwa 200 da wani abu kowace ONG. Aiki ne aka yi a cikin ƙasa bisa fanni iri-iri ayyuka ne wanda za su taimaka ma ƙasa za su taimaka ma al'umma. Mun ce to su yi hankali saboda dokar ƙasarmu ta ba da izini a yi aikin ONG amma ta kawo ƙayyadodi da dama wanda ya kamata a aiki da su. Na farko dai shi ne abin nan da aka baka ba naka ba ne na al'umma ne don kai ma a al'umma aiki aka baka shi ba don ka sayi babban mota ba. Ba dan kai wani babban gida ba ko ƙara aure dan ka je kama al'umma aiki kuma mu gani a ƙasa.
A wani mataki ne gwamnati za ta dauka domin sa ido akan tafiyar da waɗannan kuɗaɗe?
Akwai hanyoyin da ake bi saboda tun daga nan sama har ƙasa har ga meri ko ya kamata duk abin da za su yi ya zama sun shaida magabata. Mayor ne, prefect ne, gwamnati jiha ne, in kun furjan babba ne ya kamata a ce a nan sama ma kowa ya san abin da za a yi. Kuma za a bi sauƙaƙawa a gani menene aka yi.
Wannan shine zagaye na uku da kungiyar tarayyar Turai ke baiwa kungiyoyi masu zaman kansu irin wannan tallafi na daukar ɗawainiyar kuɗaɗen ayyukan da suka tsara yi wa jama'a a ƙarƙashin shirin Fazok. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai duba yunkurin gwamnatin tarayya da wasu jihohi na ganin sun samar da tsarin koyarwa ta hanyar sadarwar intanet da ma kafofin sadarwar rediyo da talabijin a dalilin rufe makarantu da aka yi domin yaƙi da yaduwar annobar coronavirus a baki ɗaya ƙasar. Idan aka yi la'akari da wasu kasashe da suka ci gaba, za a ga cewar sun samar da tsari mai nagarta don ci gaba da koyar da yara a wannan hali na zaman gida da ake ciki don ganin ba a bar yara a baya ba. Amma abin tambaya a nan shi ne, wai kuwa gwamnatocin sun shirya ma wannan koyarwar ta hanyar amfani da na'urorin zamani? Abokin aikinmu a fannin ilimi, Sani Malumfashi, ya yi mana nazari akan wannan matsalar.
Kafin da ta kaddamar da shirin, ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya da hukumar bada ilimi bai daya ta ƙasa wato UBEC da kuma kungiyar UNICEF suka yi ta gudanar da tarurruka inda aka yi ta tsare-tsaren ganin an samu nasarar aiwatar da shirin. Bincike ya nuna cewar UBEC ta samar da cibiyoyin gudanar da shirin guda uku a kowace jiha a faɗin tarayyar Najeriya da kuma Abuja. Sun samar da na'urar solar saboda ɗaukewar wutar lantarki da kuma kwamfutocin da za a aiki da su duk ɗakin da za a gudanar da wannan shiri. An samu jimlar guda 109 a faɗin Najeriya. Kokarin da na yi na samun shugaban UBEC ko kuma wakilinsa mazanta da shi ya ci tura. Haka ma a ma'aikatar ilimi ta tarayyar na to amma na zanta da shi hunnan malamai. Na farko dai shine Farfesa Ibrahim Zaga malami a Jami'ar Usman Danfodio da ke can Sokoto.
Yara na a gidajen su da talabijin a ƙauye. In ma akwai talabijin ne ina wuta. Muna magana ƙauye ne fa da yaran talakawa ko. Kuma waɗannan facilities abubuwan da ake karatu da su babu su. Don mun ga China ko tafasin da suka ci gaba suna amfani da kayan sadarwa shikenan kawai sai mu ce za mu a China ko wani yaro zaka gani tabulin sa na zama akwai iya computer tana nan. Ko kuma sauran kasashen da suka ci gaba amma mu inda ko a jami'a yaro nawa na da computer tashi ta kanshi laboratories suna guda nawa ne a ciki malaman mutum nawa ne suke da shi sai in ka saya da kanka ba yanzu ga babban matsalan da ake ta fada da malaman jami'o'in kenan a ba da kuɗi a siyo kayan aiki jami'o'in na a gyara su randa ko jami'a ba ta da wannan facilities din malam sani ina ga primary
yanzu ina mafita
mafita shine gwamnati yanzu ta sa kuɗi a cikin sha'anin ilimi tun ga budget kana iya gane cewa ilimi ba mai shi shi koyo ba abinda UNESCO ta ce akalla kowane kasashen masu tasowa ga budget ɗin su ba da kashi 25 bisa 100 na budget ga ilimi nawa ne muke bayarwa ko goma bai kai wa
sanar da sauran aiki
akwai ko aiki lokacin da su sadarmu shi ne organization policy abinda suke ba ilimi wajen kashi 40 bisa 100 yake da gaske suke mafita shine gwamnati ta sa kuɗi ta raya daga primary secondary high university amma dai dan gaba za a ga amfani abin eh to yanzu rashin ilimi ne ai mun ga inda kai mu ko gashi na yanzu kasan nan ko ba don da corona ta zo ba bamu da kwanciyar hankali yanki dinafin ne ne yan mine ne ko ina babu kwanciyar hankali kuma jahilai ne ke yin wannan ai ma ilimi yana wannan abin
wato rashin ilimi shi ya haifar da
waɗannan kai ma ba ka ganin su yan kwaya ne mutum sai ya sha kwaya sai ya shi sannan ya fito da bindiga ko ya tare ka ko ya je ya kama wani ya ci a bashi miliyan kaza mai hankali yana yin haka nan mai ilimi wato idan ilimi yana da tsada to ka goda jahilci ga gani.
Profesa Aminu Kado malami ne shi kuwa a Jami'ar Bayero ta Kano kuma tsohon kwamishinan ilimi ne a jihar Katsina.
Ilan ya kasance yana nan tun shekaru aru-aru sai dai kawai mu ne yanzu din ne za a ce saboda wannan dalili da ya kawo na an rufe makarantu ake tunanin za a yi shi wato wala. Ya zai ta koyo da koyarwa ne ta musamman amfani da koyon sadarwa wato internet ta hanyar wannan social media ɗin da ake yi. Yana da amfani da yawa. Ɗaya daga cikin amfanin su shine cewa za ka iya koyar da mutane da dama misali dubbai ko ma miliyoyi za su iya amfana da wannan koyarwa ɗin yadda zai kasance ba kamar inda za a koyar a cikin makaranta ne ba bai wuce cikin ajin ba mutum ko 50 ne ko 30 ko ma nawa ne amma in ta hanyar waɗannan ne kafofin sadarwa musamman da internet za ka iya koyar da miliyoyi na mutane kuma lokaci guda kuma duk za su iya yi tana dai da abunan da yawa amma kuma rashin amfanin ta musamman ga munan kasashe masu tasowa za ka ga mafi yawa abubuwan nan da ake amfani da su na hanyar koyarwa ɗin nan ko da ma a ce ta talabijin ce sai sun dogara da in akwai wutar lantarki balantana kuma su internet wanda mafi yawa za ka ga ba wai a ƙauyuka kaɗai ba hamunan da ke cikin birane za ka ga matsalar wuta ɗin nan mafi yawa dai lokuta babu ita balantana kuma a karkara.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ci gaban wannan tattaunawar inda masana ke ganin akwai abubuwa da za a yi domin kawo tsari mai nagarta. Yanzu a madadin duk abokan aikin namu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam, nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare dam.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
To a yau sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rachel da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rachel, inda suka ce Najeriya na da tarin tulin matasan da suka mallaki kwalayen digirgir ba ma na digiri ba, amma suna zaman kashe wando, wanda hakan na ɗaya daga cikin abin da ya jefa matasa cikin harkar ta'addanci da bangar siyasa. Don haka alƙawarin da gwamnatin Najeriya ta yi na cewa za ta samarwa matasan da suka kammala karatun digiri a fannin koyarwa aiki, Allah ya sa ba shafa labari shuni ba ne. Sai kuma saƙon Usman Shitu wanda ya ce sace wasu mutane su 15 tare da yin garkuwa da su a ƙaramar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja da wasu ɗan bindiga suka yi. Wani abin wato takaici ne, kuma hakan abin tayar da hankali ne, domin muddin Abuja fadar gwamnatin Najeriya bata tsira daga ɗan ta'adda ba, to wani yankin ƙasar ne ya tsira? Sai kuma saƙon Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga, inda suka ce assalamu alaikum BOE Hausa, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan mutanen da suka rasu a sanadiyar hatsarin da ya faru a tsakanin wasu treloli biyu a Adamawa. Muna fatan Allah ya ji ƙamman mutan. Sai kuma wato saƙon Yana matar Garba Sabiola Gashuwa, Allah ya sa na faɗa sunan daidai, inda ita ce assalamu alaikum BOE Hausa, bai kamata kasashen Rasha da Turkiya suna mara wasu bangarori baya a rikicin da ke wakana tsakanin Azerbaijan da Armenia ba. To a yau saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga wurin Shu'aibu Adam Bakwai, inda ya ce ni a nawa ra'ayin dushe rundunar SAS ba shi ne mafita ba, yin garan bawul da sanya ido sosai da saka dokoki masu tsauri akan waɗanda ake zargin suna cin zarafin mutane shi ne abin da ya kamata a yi a wannan gabar, ba rushe su ba. To saƙonnin kenan, mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Masana kimiyya a Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau Litinin a wata majallar ƙwayoyin cutar virus, masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa ƙwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai, tana jure rayuwa akan abubuwa da suke sumul a digiri 20 na ma'aunin Celsius idan aka kwatanta ta da ƙwayar cutar mura ta flu wacce ke kai tsawon kwanaki 17 a cikin wannan yanayin. Masana kimiyya a cibiyar ta CSIRO sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da ƙwayar cutar SARS-CoV-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin Celsius ba. Amy Coney Barrett da aka zaɓa don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka na shirin bada jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara yau Litinin akan cewa bai kamata kotuna su yi ƙoƙarin yin manufofi ba, kuma ya kamata su bar wannan aikin a hannun shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Sabon Prime Minister ƙasar Japan Yoshihide Suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar Asia a wannan watan, kusan don nuna goyon baya ga muradun Amurka na siyasa a yankin da suka hada da haɗa hannu da ƙananan ƙasashe da ba sa son mamayar da ƙasar China ke yi a cewar ƙwararru. Shirin Suga na kai ziyara Indonesia da Vietnam na nuna alamun zai bi sahun Shinzo Abe wanda ya murabus a watan Satumban da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai ana ganin Suga a Japan a matsayin wanda ya fi mai da hankali kan manufofin cikin gida, amma ba a san alkiblarsa ba kan harkokin dangantakar kasashen waje.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya da gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wata lafiya.